Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan amun da lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Litini 4 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanun labarai.
To Ibrahim, Isra'ila ta yi wa mazauna birnin Gaza mafi girma na biyu gargadi su fice. Mai shari'a na ICC ya yi kira ga Isra'ila da Hamas su mutunta ka'idojin yaki da duniya. Sannan kudaden da fadar White House ta shaida kudaden da Amurka ke amfani da su wajen taimakawa Ukraine sun kusan karewa.
To kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji ƙarin bayani kan kashe mutane sama da 50 da aka ce wani jirgin yaki yayi a Kaduna.
Bayani wadda shi babban commander din na sojan kasa na Najeriya yayi wa mataimakiyar gwamna da kuma sauran masu ruwa da tsaki wadda suka halarci wannan taron yayi bayani akan ba wai abu ne wanda ya faru da gangan ba. Su sojan kasa suna ayyuka ne na musamman na farautan ƴan ta'adda, to akan wannan aiki ne wannan abin ya faru.
Za a ji cewa Amurka da Rasha sun fara harka da gwamnatin mulkin sojin Niger.
Ma'adinan kasar yana sa Niger ta zamanto kasa ce wadda ya kamata a dama da ita a cikin duniya. Yanzu ta Faransa tasirinta ya rage, kenan dole ne su ci kuma waɗannan Rasha da Amurka kowanne ya samu yayin yadda yake yi.
Sannan za a ji cewa 'yan Niger na ci gaba da kokawa kan tsadar rayuwa saboda takunkuman da aka kakaba ma kasar. Kamar kowane yammacin ranar Litini, yau ma muna tafa da shirin ilimi garkuwar dan Adam wanda Babangida Jibrin ke gabatarwa, inda yau shirin zai mai da hankali kan kuɗin da aka ware ma ɓangaren ilimi a kasafin kuɗin Najeriya na baɗi da kuma abinda masu ruwa da tsaki ke cewa kan batun. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya mai karantowa Aisha Mu'azu. A yau Litinin, Isra'ila ta yi wa mazauna birni mafi girma na biyu a wani yanki na zirin Gaza a gargadi su fice, yayin da dakarun Isra'ila suke ci gaba da kai hare-hare sama. Sojojin Isra'ila sun sanar da mutanen da ke zaune a unguwannin da ke arewa maso gabashin Khan Yunis su fice domin su kare kansu, inda ta umarce su da su nufi kudu. Galibi fararen hulan sun gudu zuwa Khan Yunis wanda ke kudancin Gaza tun bayan da Isra'ila ta kaddamar da gangaminta akan Hamas a arewacin yankin. Jamus ta shaida a yau Litinin cewa ba wai kawai tana buƙatar Isra'ila ta sanar da mutane su fice daga wuraren da suke da haɗari bane. Ta ce tana fatar cewa Isra'ila za ta tabbatar da cewa mutanen za su samu kariya a nan. Majalisar Ɗinkin Duniya ma ta yi gargaɗi a game da halin jin ƙan da ake fama da shi a Gaza, inda aka kiyasta akalla kaso 80 na yawan al'ummar sun rasa mahallansu, sannan wasu da dama suna zaune cikin cunkoso a sansanonin 'yan gudun hijira. Mai shari'ar kotun laifuka na duniya ICC a jiya Lahadi ya yi kira ga Isra'ila ta mutunta dokokin duniya na yaƙi. Kana ta ce ya ce zai zurfafa bincike akan zaluncin da Isra'ilawa ke yi kan Isra'ilawa ƴan kama wuri zauna suke yi wa ƴan Filistinu a yammacin gabar tekun Jordan wanda suka mamaye. Isra'ila ta sha alwashin kawar da duk ƴan Hamas, sannan ta ce manufarta ita ce ta ga bayan duk wani da ke da alaka da kungiyar, yayin da ya gargadi fararen hula su fudi fice daga yankunan. Ita kuma Hamas, wacce ta ke samun goyon bayan Iran, ta lashi takwabin tarwatsa Isra'ila. Khan ya kuma yi kira ga Hamas, kungiyar da Amurka ta ayyana ta da ta'addanci, ta mutunta dokokin yaki, sannan ta kiyaye yin almubazzaranci da kayayyakin jin ƙan da aka tallafa wa 'yan zirin Gaza wacce aka yi wa ƙawanya da su. A yau Litinin, fadar White House ta yi gargaɗin cewa kuɗaɗen da Amurka ke amfani da su don ba da agaji ga Ukraine za su ƙare zuwa ƙarshen wannan shekarar, sai dai idan majalisar dokokin ƙasar ta ɗau mataki. Daraktar kasafin kuɗi ta fadar White House Shalanda Young ta rubuta wata wasiƙa zuwa ga shugabannin majalisar dattijai da wakilai cewa wannan ba matsalar da za a warware shekara mai zuwa bace. Lokacin da za a taimaka yanzu ne lokacin da za a taimaka Ukraine. Gwamnatin demokradiyya domin yaki da mamayar Russia shine yanzu. Lokaci yayi da ya kamata majalisa ta dauki mataki. Ms. Young ta ce kusan dala biliyan 111 da aka ware domin taimaka Ukraine an riga an yi amfani da su. Yawancin kudaden an yi amfani da su ne don tallafin soji, yayin da wasu kuma dan an yi amfani da su don tada komadar tattalin arziki da taimakon jin kai ga jama'a. Gwamnatin Biden ta nemi majalisar dokokin Amurka ta amince da ware kuɗi dala biliyan 106 don ba Ukraine da Isra'ila da sauran wasu wuraren agajin jin kai. Daga cikin kuɗin za a ware dala biliyan 61 don Ukraine.
To an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Inda rahotanni ke cewa wani jirgin yakin kasar ya kashe mutane sama da 50 a Kaduna, ko da yake rundunar sojin sama ta kasar ta ce ba ita ce sanadi ba. Daga Kaduna ga Isa Lawan Ikara da cikakken rahoton.
A daren jiya Lahadi ne dai al'umar yankin Tudunburi da ke karamar kumar Igabbin jihar Kaduna suka samu kansu cikin iftila'in harin jirgin da aka ce mara matuki ne wanda ya saki bamabamai. Waɗanda kuma su ne suka yi sanadin salwantar rayuka da daman da aka ce sun haura 50, sannan suka jikkata wasu mutane da dama. Malam Samuel Aruwan shi ne mai kula da ma'aikatar tsaro ta jihar Kaduna, kuma shi ya yi ƙarin haske kan wani taron gaggawan da aka kira na tsaro a yau Litinin, inda ya tabbatar da abin da ya faru.
Bayani wanda shi babban komanda din na sojan ƙasa na Najeriya ya yi wa mataimakiyar gwamna da kuma sauran masu ruwa da tsaki wanda suka halarci wannan taron, ya yi bayani akan ba wai abu ne wanda ya faru da gangan ba. Su sojan ƙasa suna ayyuka ne na musamman na farautan ƴan ta'adda, to akan wannan aiki ne wannan abin ya faru, inda bayan Allah wanda basu ji ba basu gani ba wannan abin ya rutsa da su da dama. Daga cikin mutanen mu sun rasa rayukansu, har wayo kuma da dama sun ji rauni. Har yanzu da muke wannan magana muna nan muna tattara alkalmomi, ba ma san mai magana a kiyasi hakan nan.
Daya daga cikin limaman yankin da wani matashi sun ce sun halarci sallar gawar mutanen da aka halaka.
Ina taron maulidi ne, ikon Allah ya sa ana tunanin ko ta adami sai wannan abubuwan yazo ya same su. Aka aiko wannan wanda ba matuki da Allah da iko kawai suna ganin koyan ta adami suka zaki ne su ba ma bama wanda dai ido na ya ga wajen mutane 30 da wani abu wanda ido na ya gani mata da maza kan kananan yara.
Yanzu kamar mutum nawa ne aka jana'izar su?
An yi jana'izar mutane 40. Abin ni sai na sa ni har kuka nake yi saboda tausayawa ga yanda abubuwan ya cikakkale jikin wasu dan adam.
Sa'ada Rabini Ibrahim. Sai abin wannan gari Tudunburi kuma ne tashi aka jira masa da dare suna kan maulidi.
Da dare suke maulidin?
Eh da dare ne, misalin karfe 9:30 haka na dare.
To kamar mutum nawa ne aka rasa?
A yanzu dai wanda aka rufe mutum 80 ne, sai an yanga yanzu a rufe.
Ganin sanarwar sojan rundun rasaman Najeriya da tace ita ba ita ce ta kai wannan hari ba ya sa shugaban kungiyar Fitiyanu na jihar Kaduna Sheikh Rabiu Abdullahi jan hankali game da wannan abu da ya faru.
Ba zai yi a ce haka kawai babu wanda ya kai wannan hari. Jirgin sama yana karkashin wane ne? Su kuma da kansu sun ambaci cewa an samu kuskure ne akan abin da ya faru. Saboda kawai a yi bincikin cewa waye kai wannan hari, waye kai wannan hari, duka an wuce wannan layi. Abin da muke kokari shi ne Allah tabarakataala ya turo annoba, kuma an samu kuskure na kai wannan hari. Mun yarda cewa kaddara ne, mun yarda cewa bala'i ne Allah ya saukar, kamar da yake saukar a wasu jihohi. Muna jawo hankalin dukkan al'umman mu na jihar Kaduna, duk matakin da ya kamata gwamnati ta dauka a cikin wannan abin da ya faru. Mun zauna mun tattauna da ita kuma za su dauki mataki. Sannan mataki na farko shine ta tallafa ma wanda abin ya faru. Sannan na biyu gwamnati insha Allah an jawo hankalin su jami'an tsaro su iya kokari su kiyaye abin da ya faru irin wannan, wanda ba zai sake faruwa ba insha Allah.
Kuma dai wasu daga cikin waɗanda ke kwanci a asibiti sakamakon harin wannan bom sun yi bayani daga kan gadan asibitin akan abin da ya faru.
Sunana Hawwa Yakubu, muna cikin maulidi kai wannan jirgi yan maka jiya taho. To wanda yake kai saki bom. Dai sakin bom ya wuce, wanda mun suka mutu mun kuma muka ruga mun ji rauni, muka shiga daki. zuwa can kuma wasu sun isa malam gagarin mu sun hito suna hitowa kuma saka sake sako wani bam din na biyu to yan in matasan mu kamo in ji sun mutu
na shin siya alasa muna maulidi tawin ya wadi daga
malam ashir ibrahim ma dan garin na tudumburi ne kuma yana cikin masu jinyar da yace akwai ƴan uwan shi da dama ma sun rasu.
Ashir Ibrahim, ina daga cikin gida sai na ji wani shuu abu ya taho. Ina fitowa kawai na ji bam ya tashi. Na ce me ya faru, aka ce daga jirgin sama ne. Ina zuwa na ga mutane farkat sun mutu. Muka ɗauki waɗanda ba su lafiya muka tafi zuwa buru. Mun tafi kafin ba mu kai buru ku ba, kuma again na biyu ya sake tashi. Waɗanda suke ceton sauran waɗanda suke suka samu matsala su ma duk suka mutu. Saboda ina da wata yarinya ana ce mata Aisha mai aure tare da yara biyu sun mutu. Ina da wani ana mahaifina Jibrin ya mutu. Kai mutane da yawa ga su nan aƙalla yanzu an lissafin gawa 80. A nan asibiti mun kawo aƙalla mutum 48.
Dama dai ƙanana hukumomin Igabi birnin Gwari da Giwa makwabta ne da ke fama da hare-haren 'yan bindiga. Wanda wannan ne kuma ya sanya jami'an tsaro ke yawan aikin tsaro a yankin don magance matsalar baki daya. Isa Lawal Ikara, Murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To gai da Isa, ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC face, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram da Aisha da cigaban labaran duniya.
To Ibrahim, alƙaluman mutanen da suka mutu sakamakon wata ambaliyar ruwa da ta zaftarewar ƙasa a arewacin Tanzania ya zarta 47, inda wasu mutum 85 kuma suka samu raunuka bayan wani ruwan sama da aka yi kamar da bakin ƙwarya, a cewar wata babbar jami'ar gwamnati. Masu aiki sun fara bincike tare da ceto waɗanda suke raye a yankin Manyara, yayin da hukumomi suke fargabar cewa wasu gawarwaki suna makale a cikin laka. Kwamishinan yankin Queen Sendiga ta sanar da manema labarai a jiya Lahadi, ya zuwa wannan lokaci mun ceto mutane 85 da suka samu raunuka waɗanda a yanzu haka suke samun kulawa, sannan an sallama wasu daga cikinsu. Alƙaluman waɗanda suka mutu ya kai ya zarta 47 ta shida. Ambaliyar ruwan ya rutsa da kusan gidaje 100 a ƙauyen Katesh da ke gundumar Hanan. Shugabar ƙasar Samia Suluhu Hassan ta shaida cikin wani bidiyo da ta wallafa a adireshin yanar gizon ma'aikatar lafiyar ƙasar.
Ga gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan jamhuriyar Nijar muka dosa, inda alamu ke nuna cewa manyan kasashen duniya sun fara rububin hulɗa da gwamnatin mulkin sojan ƙasar. Daga Yamai ga Suleiman Barma da cikakken rahoton.
Tun a watannin da suka gabata ne gwamnatin Amurka ta turo sabuwar jakadiyarta a Nijar. To sai dai juyin mulkin da aka fuskanta a ƙasar ya yi sanadin dakatar da dukkan wani shirin soma ayyukanta. A bisa dalilai masu nasaba da manufofin ƙasar da ke matsayin jagorar harkokin demokuraɗiyya a duniya. Canjin matsayin da aka fuskanta a baya-bayan nan dangane da wannan dambarwa ya sa sabuwar jakadiyar ambasada Kathleen Fitzgibbon ta gabatarwa ministan harkokin wajen Nijar Bakariya Usangare kofin takardun kama aiki a yayin wani ƙure-ƙuren bikin da ya gudana a ranar Asabar. Matakin da masani akan harkokin diflomasiya Mustapha Abdullahi ke alakantawa da yaƙi da ta'addancin da Amurka ta sa gaba a yankin Sahel.
Amurka sun lissa sun gani illi rundunar da Amurka take da kuɗin da suka zunzurutu da suka sa a Nijar yana da yawa. Ka san position din ta Nijar musamman can wajen madama wajen agarisi din tana da mahimmanci. An ce kwanaki masu zawa za ta bada wannan wasiƙa ta wadda take nada ta a ƙasa ambasada a Nijar ga shugaban ƙasa.
A wani abin da ke kama da rububin samun matsuguni, ƙaramin ministan tsaron ƙasar Rasha Colonel General Evkurov Lunusbek ya safka birnin Yamai a yammacin jiya Lahadi 3 ga watan Disamba, inda suka gana da ministan tsaro Janar Salifu Modi, wato kwana ɗaya kenan bayan jakadiyar ta Amurka ta gabatarwa hukumomin Nijar takardun kama aiki. A cewar masana, wannan wata alama ce ta sabon salon gogayyar da ke tsakanin manyan kasashen duniya a yau.
Ma'adinan kasar yana sa Niger ta zamanto kasa ce wadda ya kamata a dama da ita a cikin duniya. Yanzu ta Faransa tasirin ta ya rage, kenan dole ne su kuma waɗannan Rasha da Amurka kowanne ya samu yanda yake yi mu'amala mai ƙari tare da Niger.
Kasar Rasha wacce tuntuni ke da hulɗa da kasashen Mali da Burkina Faso a fannin tsaro ta yi ƙaurin suna a idan kasashen yammaci sakamakon zarginta da amfani da sojan haya na kamfanin Wagner ta hanyoyin da suka saba wa doka. Idan ziyarar ƙaramin ministan tsaronta ta kasance ta neman kulla irin wannan hulɗa, to kam za ta yi a raba gari a tsakanin Niger da daɗaɗɗun ƙawayenta na yammacin duniya. Inji Professor Dikko Abdurrahman, malami a Jami'ar Zandar.
Tunda ba zai yiwuwa ba a ce cikin ƙasa kamar namu, ƙasar Niger, sojojin Rasha da sojojin Amerika suna hulɗa ko kuma mu muna hulɗa da ƙasashen biyu gaba ɗaya. A'a, sai mun zaɓi guda. Tunda a gaba abinda muke nema kuma abin ne abu ne wanda zai iwakana, muna tamaha nan zuwa gaba Rasha ma za ta kawo rundunar sojojinta a cikin wannan Sahel kamar ta maima rundunar sojojin da anka kura na Horeshi.
Kawo lokacin aika wannan rahoto ba a bayyana makasudin wannan rangaji ba, illa kawai an kira abin ziyarar aiki. Dama tun a ranakun farkon farfado da mu'amala a tsakanin hukumomin Mali da na Niger, wasu 'yan ƙasa ke hasashen yiwuwar samar da kusanci a tsakanin hukumomin mulkin sojan CNSP da na Rasha, ƙasar da ake ganin ta duƙufa da yunkurin kama wuri a ƙasashe mambobin ƙungiyar IOS. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To gaida Barma, har yanzu dai muna jamhuriyar ta Niger, inda 'yan kasar ke ci gaba da kokawa kan tsadar rayuwa sanadiyar takunkuman da aka kakaba ma kasar biyo bayan juyin mulkin da sojoji suka yi. Hamid Mahmud, gare ka.
Watanni kusan biyar bayan hamɓarar da Bazoum Mohamed, al'ummar Niger na ci gaba da kokawa kan tasirin takunkuman ƙasashen yammacin Afirka ga rayuwarsu ta yau da kullum. Takunkuman da aka sanya wa Niger sun kasance masu tsauri da aka sanya wata ƙasa mamba a ƙungiyar ECOWAS, ƙasashen da suka ɗauki matakin rufe iyakokinsu da soke duk wata alaƙar cinikayya da gwamnatin mulkin sojin Niger. Wannan matakin da ya haifar da hauhawar farashin kayan buƙatun jama'a na yau da kullum, kuma ya haifar da koma bayan tattalin arziki a wasassan ƙasar. Al'umma a Niger dai sun bayyana yadda mataki ya shafe su.
A yanzu tsadar rayuwa talaka iya shan wuya, kowa wuya ta ishe shi. Wa ina dalilin haka? Dan Allah ku ci tausayin talaka. Shinkawa dai ka ba da 150 zaka samu kilo ɗaya ka dawa a gidanka.
Ni dai da wayo na dai dan shekara 65 ban taɓa ganin tsadar rayuwa irin wannan ba. Farashin kayan abinci ya wuce ma ka masa misali. Shinkafa zaka je ka tabbata buhu jika 17.5, masara ta ruhu kusan jika 50.
Halin da muke ciki sai da mu ce kawai wallahi mun gode ma Allah a sassauta mu a rayuwar wannan. Komai ka daba tsada. Mutumin da zai dawo shinkawa a da kilo biyu a gidan shi yanzu sai da dawo kilo guda.
Karancin kayayyakin ya kuma haddasa tashin farashin su a kasuwanni. To sai dai kungiyar 'yan kasuwa sun kira ga 'yan kasuwar da su tausaya wa talakawa halin da suke ciki. Aminu Waje shine shugaban kungiyar 'yan kasuwa na jihar Agadez.
Mu da Allah ya sa muna kasa muna saidawa, to ya kamata a ce mun tausaya ma 'yan uwanmu, kuma na jan hankali ga 'yan kasuwa 'yan uwa musulmi dukansu ga baki daya, a taimaka ma juna, a rage ma kaya kuɗi. Duk wanda san zai cin dala 100 ga abuto ya ci dala 20 ya sa albarka. Akwai yan kasuwa masu ƙara makaya kuɗi, ina kiran su yi tsoron Allah.
Kungiyoyin da ke yaki da tsadar rayuwa a Niger irin su Adede sai wadata sun buƙaci da jagororin mulkin sojin ƙasar da su tattauna da yan kasuwa domin samarwa da al'umma mafita. Muhammad Abubakar, wakilin Adede sai wadata a Gadas.
Gwamnati shi ya kamata shiga cikin al'amarin don a samu abu da hanyoyi wanda yake sune na gari, wanda yake al'umma za ta ganin ta jira, tun ba a zamanto abin ya dawama ana ganin kalakta samun dikis. Kenan mun shan hankalin kai gona ta kagur mata a zona stable dai a tattauna a gani shin menene ke kan gabun an akwai mafita a sanin da kuma balla ba a ce akwai mafita idan gwamnati ta shiga akwai mafita.
Hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana damuwa kan girman takunkuman da suka sanya tsadar kayan masarufi wanda suke neman ƙarin nisanta abinci ga 'yan Niger. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Niger.
A gaida Hamid, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mushinku.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji kasafin kuɗin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya warewa bangaren ilimi da kuma abinda masana ke cewa game da wannan mataki. Haka kuma za ku ji sharhoran wasu malamai game da batun inganta koyarwa ko karatu a makarantun Najeriya. A makon da ya gabata ne dai shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayyana kasafin kuɗin Najeriya na shekara ta 2024 na naira trillion 27.5. Daga cikin wannan kasafin kuɗi kuwa gwamnati ta ware naira trillion 2.18 domin bangaren ilimi. To kome masana ke cewa game da wannan mataki? Masanin tattalin arziki Dr. Dauda Muhammad Kwantagora wanda ya ba da wannan mataki na gwamnati.
Kasafin bana da shugaban kasa ya gabatar ma majalisa kware-kwaren bayanai din mun ga an ware trillion 2,180,000,000 aka ware ma bangaren ilimi. To wannan abin albishin ne saboda za ka ga cewa a baya irin wannan bangare bai samu wannan kaso ba. To sai dai kuma duk da cewa ba kake da digan yanda kudin zai tafi a bangarorin ilimi ba, saboda shi ilimin yana da bangarori da yawa. Akwai mataki na kasa, akwai na tsakiya, akwai na sama, akwai kuma cibiyoyi na bincike da jami'o'i. To kaga wannan bangare ne mai girma sai mun ga ake da digan. Amma dai kamar yanda na faɗi abu ne na albishir. Sai dai kuma shi kasan kasafin kuɗi a wani lokaci akwai matsala na aiwatarwa. Idan an samu har aka aiwatar da shi, to babu shakkan aka aiwatar da shi bilhaki da gaske, kuma suka kwarara a bangarorin da ya dace. To muna ganin wannan zai kawo haske a bangaren ilimi, ma'ana zai inganta duka bangarorin na ilimi yanda muke ciki, wanda yake za a kusan kokarin farfado da martaban shi da kuma kafa shi a duka digi wanda zai dore, wanda kuma zai taimaka ma kasa na ta bangaren tattalin arziki, saboda irin kudade da ake nema na musaya domin yara su je karatu kasashen waje na karamin mataki ma ba wani wa a matsakaici, wani kuma a ilimin da wanda inda mun haɓaka a Najeriya za a iya samun shi. To muna ganin wannan idan aka yarwatar, to kamar yanda ka faɗi akwai alamun cewa haske zai bayyana, za a samu inganci bangaren ilimi din.
To sai dai a bangaren sa Dr. Bashir Ɗankuzo, malami a jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin Minna, ya bayyana kasafin kuɗin da cewa a yi taka tsantsan idan aka kwatanta shi da kasafin kuɗin bara.
Na'am, dangane da budget ko kuma kasafi abinda aka ware ma wato ainihin ilimi, ba za mu ce gwamnatin tarayya kwata-kwata tana watsi da ilimi ba ruwanta da ilimi ba, amma gaskiyar magana abinda ke faruwa shine ana kwangwaba kwan baya, sai a rasa kidama wato ainihin ne ake so da wato bunƙasa ilimi, wanda mun san a zamani a yanzu babu wato ainihin wani abinda ƙasa za ta bunƙasa ta zama wato ainihin a gaba kamar wato ainihin ilimi. Idan ka kalli UNESCO, abinda UNESCO ta bayar shine mafi karancin abinda kasafin da za a ware ma ilimi, inda kasa tana son ta samu ci gaba ta bangaren ilimi shine kashi 15%, mafi karanci daga 15-20% shine kasan da za a ware na budget na wato ainihin ilimi. Amma ka kalli wannan kasa tamu, yaushe aka taba ware ma wato ainihin ilimi wani kaso wanda yake mai gwai? Kusan ban iya ce kusan anan kusa dai, in banda a 2015 da gwamnati ta ware kashi 10.7, kashi 10.7 bai kai ba fa kashi 15 mafi karanci a 2015. In ka zo ana matsowa sai abun yana ragewa. 2022 ma kashi 7.2, 2023 wanda shi shugaban kasa da ya wuce wato ainihin kasafin da yayi wanda yake ya ma ta kasafin wannan shekara kenan, domin kasafin 2023 an ware 8.8% ne, kashi 8.8% haka ba ilimi, wanda kuma mun ga yadda abun ya kasa wurin daukan ilimin. To yanzu a wannan kasafi na am kudin sun ƙara yawa saboda wato yanayin yanda wato ainihin ita kanta naira din take, amma kashi nawa aka ba ilimi? Kashin da aka ba ilimi shine kashi 7.9. kaga yanzu ma bai kai baya ba kenan, abun yana koma baya kenan. Saboda haka na'am, a iya cewa an ware kasafi ne, in aka auna a ce daga kaza sai kaza, daga tsaro da ilimi an ba su kasafi mai yawa da sauransu, amma a kalli me aka ware. Domin ko tsaro da aka ware wato kashi 12%, na'am akwai harkar tsaro da matsalar tsaro a wannan kasa, amma da za a bunƙasa ilimi, ƙwarewa wurin bincike da sauransu, za a wannan harkar tsaro da sauransu za a samu sauki da yawan gaske. Amma wannan kasafi da aka yi har yanzu, wannan kaso da aka ware, ba zan iya cewa to ainihin zai zai wato ainihin haifar da dami ido ba akan harkar ilimi. Allah ta'ala dai mana taimako a wannan kasa. Allah ta'ala kuma ya sa abinda aka samu ya sa masa albarka.
To wannan kenan. To a yanda a waje daya ake tattaunawa game da kasafin kuɗi na bangaren ilimi, a waje daya kuma malaman ne ke ci gaba da tattaunawa tare da bayyana ra'ayinsu game da kokarin da ake na inganta koyarwa ko kuma karatu a tsakanin dalibai. Kamar da zaku ji,
sunana Dr. Fatima Shehu ya kasa, ina aiki a Sa'adatu University of Education. Kamar yadda ake koyar da dalibai, wani sabon tsari ne daga guided reading approach, yadda za a koyar ba kamar yadda ka saba koyar da dalibai ba, yadda muka saba da malami ya je ya koya musu, a'a wannan za a raba dalibai ne sai ai guide din shi malami nasa aikin anan kawai shine ya taimaka musu ya nuna musu inda suka ba daidai ba, amma duka aikin dalibai ne suke yin shi. Sunan tsarin koyarwa ko in ce guide reading approach, so muna son zamu gwada mu gani yaya shin zai taimaka wajen dalibai za su iya recognizing what da kuma reading comprehension, reading na yawa ya zasu ya zai ƙara musu fahimtar yadda zasu karanta passage ne da kuma yadda zasu picking words, zasu recognizing words kafin ma aje ko ina.
To masu sauraro, a dan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin jami'ar da ta daidaita da bada umarnin shirin. Jolly Leather Gresham naku Babangida Jibrin ke ci a huta lafiya sai wani makon.
Shan hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiranmu.
To a gaishe ka, ba za mu iya kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyinku ba sai a mana afuwa. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
To Ibrahim a taƙaicen, a yau Litinin, Isra'ila ta yi wa mazauna birni mafi girma na biyu a wani yankin zirin Gaza gargaɗi su fice, yayin da dakarun Isra'ila suke ci gaba da kai hare-haren sama. Mai shari'ar kotun laifuka na duniya wato ICC a jiya Lahadi ya yi kira ga Isra'ila ta mutunta dokokin duniya na yaƙi. Kana ya ce zai zurfafa bincike akan zaluncin da Isra'ilawa 'yan kama wuri zauna ke yi wa 'yan Filistino a yammacin gabar tekun Jordan da suka mamaye. Isra'ila ta sha alwashin kawar da duk 'yan Hamas, sannan ta ce manufarta ita ce ta ga bayan duk wani da ke da alaka da kungiyar, yayin da ya gargaɗi fararen hula su fice daga yankunan. Ita kuma Hamas ta ce wacce take samun goyon bayan Iran ta lashe takobin tarwatsa Isra'ila. A yau Litinin, fadar White House ta yi gargaɗin cewa kudaden da Amurka ke amfani da su don bada agaji ga Ukraine za su ƙare zuwa ƙarshen wannan shekarar, sai dai idan majalisar dokokin ƙasar ta ɗauki mataki. Daraktar kasafin kuɗi a fadar White House, Shalanda Young, ta rubuta a wata wasiƙa zuwa ga shugabannin majalisar dattijai da wakilai cewa wannan ba matsalar da za a warware shekara mai zuwa ba ce. Lokacin da za a taimaka wa Ukraine, gwamnatin demokaradiyya don yaƙi da mamayar Rasha shi ne yanzu. Alƙalman mutanen da suka mutu sakamakon wata ambaliyar ruwa da zartarewar ƙasa a arewacin Tanzania ya zarta 47, inda wasu mutum 85 kuma suka samu raunuka bayan wani ruwan sama da aka yi kamar da bakin ƙwarya, a cewar wata babbar jami'ar gwamnati. Masu aiki sun fara bincike tare da ceto waɗanda suke raye a yankin Manyara, yayin da hukumomi suke fargabar cewa wasu gawarwaki suna makale a cikin laka. Kwamishinar yankin Queen Sandinga ta sanar da manema labarai a maraicin jiya. Pentagon ta shaida a jiya Lahadi cewa mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran a Yemen sun kaddamar da hare-haren jirage mara matuka masu dauke da makamai da rokoki a wani harin sa'o'i 5 wanda suka yi ta auna jirgin ruwan yakin Amurka da wasu jerin jiragen haya a tekun Maliya, inda akalla ɗaya daga cikin rokokin ya harba kan wato jirgin dakon kaya da ke dauke da tutar Bahamas.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe, sannan idan Allah ya kai mu wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku, ga sakon taya murna ga iyalin mai girma Sarkin Duguri, wakilin Bauchi Alhaji Adamu Muhammad, na auren ɗansu Abdulkadir Adamu Duguri da amaryarsa Bara'atu Yahaya Garba ranar 1 ga wannan wata a Katsina. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure da kuma fatan jama'a da hallara an kuma gida lafiya. Yanzu a madadin Aisha da ta taya ni.